Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa kan mita 101.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci, Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Haran da muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Talata 9 ga watan Yulin shekarar 2019, shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan agogon Washington ko Kalalibo. Da farko ga kanin labaran duniya.
To hukumar sa ido akan makaman kare dangi ta Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da cewar Iran ta wuce adadin sarrafa sinadarin uranium. Tawagar wakilan Afghanistan fiye da 50 ne suka kammala wani taro tare da kungiyar Taliban. Biyo bayan makonni da aka kwashe ana cece kuce a kasar Hong Kong ta jawo koma baya.
Kanin labaran duniyan kenan. Bayan matsayar da aka cimma tsakanin kasashen kungiyar tarayyar Afirka kan kawar da shingayen da ke kawo tannaki ga harkokin kasuwanci a nahiyar, jamhuriyar Nijar ta soke tsarin amfani da visa ga mambobin kungiyar da ke so su shiga kasar. To sai dai masu sharhi sun yi wannan gargadi.
Don saboda kai ya zamanto su bara gurbi su zo su dauko visa, su zo su dauki fata kura su zo rahoto fa akuya.
Yayin da hukumar da ke sa ido kan yaduwar makaman kare dangi ta IAEA ta tabbatar cewa lallai Iran ta kara adadin sinadarin uranium din take amfani da shi, ko menene makomar matsayin da aka cimma a shekarar 2015?
Tun janyewa Amurka daga wannan yarjejeniya bisa la'akari da karfin tasiri na fada aji na Amurka da kuma karfin tattalin arziki a duniya, da yawa mutane sun gamsu cewa wannan yarjejeniya a aikace ta ruguje.
Muna tafi da ƙarin bayani kan wannan tattaunawa da ma sauran rahotannin da za ku saurara a cikin shirin, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar da ke sa ido a kan makaman kare dangi ta Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da cewar Iran ta wuce adadin sarrafa sinadarin uranium da aka gindaya mata a ƙarƙashin wata yarjejeniyar makaman nukiliya da aka cimma a shekara ta 2015. Hukumar ta kasa da kasa ta ce ajiyar Litinin ne masu bincikenta suka tabbatar da cewar Iran ta wuce adadin sarrafa uranium da aka sanya mata da ya kai kashi 3.65 cikin 100 a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma da zimmar hana Iran ɗin sarrafa makaman nukiliya don kuma a sasanta a wata matakai. Hukumar sa ido in ta bayyanar da cewar Iran ɗin za ta zarta, amma bata faɗi adadin da ta zarta da shi ba. Amma kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ambata cewar mai magana da yawun hukumar sa ido a kan makaman kare dangin da cewa Iran ɗin Tehran ta sarrafa ta wuce adadin da aka yanka mata na kimanin kashi 4.5 cikin 100. Tawagar wakilan Afghanistan fiye da 50 ne suka kammala wani babban taro da 'yan kungiyar Taliban jiya Litinin, inda suka fidda wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ke jaddada buƙatar kawo ƙarshen kisan fararen hula da ake yi a yankin yakin basasan ƙasar da kuma cimma kyakkyawar matsaya a zaman shawarwari da neman sulhu da ake yi tsakanin 'yan kungiyar Taliban da Amurka a birnin Doha. Sannan sun kuma jaddada cewar muhimmancin kawo dukkan ɓangarorin biyu a wannan zaman tattaunawa yana da muhimmanci don a kawo ƙarshen yakin basasa da ya kwashe shekaru 18 ana yi a ƙasar. Duka waɗanda suka halarci taron gaba ɗaya sun amince da cewar an cimma cikakken yarjejeniya na ɗorewa zaman lafiya, abinda jama'ar Afghanistan ke buƙata. Zai iya yiwuwa ne a kai ga cewar idan shawarwarin aka ci musu za a kawo ƙarshen waɗannan matsalolin. an da yabawa taron da aka yi a matsayin na tarihi wanda karin farko ya hada da jami'an gwamnatin Afghanistan ko da yake don kasancewar su a wajen a baya tun kungiyar ta Taliban bata amince da tattauna da kai tsaye da wasu jami'an gwamnati ba waɗanda bata amince da su ba wanda take musu kallon waɗanda bata dace su yi tattaunawa ba a matsayin haramtacciyar gwamnati. Biyo bayan makonni da aka kwashe ana cece kuce a kuma aka yi zanga-zanga kan tituna a wurare daban-daban a babban birnin Hong Kong. Shugabar Hong Kong din da Carrie Lam ta ce kudurin dai da ba zai samu wani mataki na kwarai ba kasancewar ba a ci gaba da shi ba domin lalacewar wannan tattaunawar ko kuma wannan kuduri da ake nemar a yi shi don a tilastawa waɗanda suka aiwata wani laifi don kai su ƙasar China don yi musu hukunci. Lam ta kira wayin kurin da sanya wa hannu wanda aka kaima majalisa da cewar bai ci nasara ba kuma ba zai je ko ina ba. Kudurin ya janyo zanga-zanga sosai tun baya ga aka gabatar da shi a watan Afrilu. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Firaministan Birtaniya Theresa May ta ce jakadar ƙasar a Amurka na samun cikakken goyon baya duk da cewar shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki jakadiyar Kim Durach wadda ta bayyana da wasu bayanan diplomasiya na ɓoye da cewar shugaban Amurka Donald Trump ya takaita ya ce hukumar ta caccaki shugabanni ya kuma wulakanta jami'an Birtaniya. Duk da irin cin zarafin da aka yi wa jakadar ta Birtaniya, jami'an Birtaniya sun ce akwai buƙatar sauya babbar jakadar tasu da ke Washington idan dangantakar ta yi ta siyasa ta yi tsamari don gujewa wasu abubuwa da ka iya faruwa tsakanin ƙasar da Amurka. A jiya ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar ba za mu sake wata hurɗa da jakadiyar Durach ba.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko gwamnatin Jamhuriyar Najeriya ta soke tsarin karɓar takardar visa tsakaninta da ƙasashen Afirka domin baiwa ƴaƴan nahiyar damar shiga ƙasar ba tare da wani dogon turanci ba. Matakin da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam suka yaba masa ko da yake sun ce akwai buƙatar a yi takatsantsan don gudun fadawa tarkon masu tayi da ƙayar baya.
Daga har zuwa makon jiya shigowa Jamhuriyar Nijar daga wasu ƙasashen nafiyar Afirka wani abu ne da ba zai yi ba ga ƴaƴan waɗannan ƙasashe sai da takardar visa. Lura da yadda wannan tsari ke mayar da hannun agogo baya wajen ƙarfafa cuɗanya a tsakanin ƴaƴan nafiyar ta Afirka ya sa shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu soke wannan tsari don baiwa dukkan Afirkawa damar shigowa Nijar tamkar suna gida. Kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar Kalla Hankurau ya bayyana.
Duk ɗan Afirka in yana zuwa Nijar bai da visa ko daga ina hito. Mun kare da wannan shugaban ƙasa ya yi sinyan ta tabbata yanzu gare mu shikenan. Banda gobe ba mai tambaya visa in zai zuwa. Sai a ce alhamdulillah mun tabbata da nan da shekaru kadan zai amfani Afirka.
Masu rajin kare haƙƙin dan adam irin su Salisu Ahmadu na cadre de concertation et d'action citoyenne sun yaba da wannan yunkuri da suke dauka a matsayin wata alamar mutunta yancin kai da kawo.
Wannan mataki ne yana tabbatar da cewa ku dan ƙasa a cikin ƴan Afirka na Afirka ka je ka zo yancin ka ne wanda duk doka ta baka a rayuwarka ta dan adam. Abu ne mai kyau tunda in za a sa yanayin shiga da zawwa da kuma tourism in ya zamanto muna da abin da za mu saida ko kuma muna abin da za a sa bakin su zo wurin mu kenan kaga wani abu ne daban wanda ita ƙasa tana ci riban shi.
Yanayin tabarbarewar tsaron da ake ciki a yau a ƙasashen Afirka a sanadiyar ta'addancin da ya addabi duniya wani abu ne da ya kamata a yi la'akari da shi wajen tafiyar da wannan sabon tsari.
Sauran kasashe da ake neman abin visa kenan ai dan ai takatsantsan dan saboda kai ya zamanto su bar gurbi su zo su dauko visa su zo su dauki kwata kura su zo rufe su fa akuya
kai ya zamanto wannan ya zama lahani ɗan ta'adda da ɗan masu mugun abu su samu wurin zama tunda sauran ƙasashe su tsari gare su basu amince ba kowa ya shigo haka nan karazube.
Matakin wanda ke fara aiki kai tsaye wani misali ne da gwamnatin ta Nijar ke son bayarwa game da alfanan da ake tunanin za a samu ta hanyar yarjejeniyar kasuwancin bai ɗaya da ƙasashen Afirka suka cimma a baya-bayan nan. Saboda haka soke tsarin visa tsakanin Nijar da ƙasashen wannan nafiya abu ne da zai baiwa 'yan kasuwar ƙasar damar ɓatar da kayayyakin da suke sarrafawa ba tare da wata wahala ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Manufar mu anan da mu tangana.
To da fatan za a mana afuwan kutsan da aka ji a farkon rahoton. To jihar Yobe na ɗaya daga cikin jihohin da suka sha fama da matsalar tsaro a arewa maso gabashin Najeriya, lamarin da ya kassara fannonin rayuwar al'ummar yankin da dama. Wakilin mu Haruna Dauda Biyu ya yi mana nazari kan yadda matsalar ta tsaro ta shafi fannin ilimi a jihar ta Yobe.
Tun shekarar 2015 dai jihar ne ke zama koma baya a fannin sakamakon jarabawar nan da ake kira WAEC ko kuma NECO a matakan secondary, sai dai sabon zaɓen gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni ya ce wannan batu ba abin ado ba ne, kuma don haka ya kafa dokar ta ɓaci a kan fannin ilimi. Na ganin cewa an dinewa jihar kallon-kallon da aka yi mata a faɗin ƙasar baki ɗaya musamman abin da ya shafi fannin ilimi. Na kuma tambayi gwamnan jihar Alhaji Mai Malabunin irin matakan da za su ɗauka na ganin cewa an dawo da martaban ilimi a wannan jiha. Ga dai abin da ke cewa.
To abu ne da na ga zurfin taɓarɓarewan musamman ilimi na matakin primary da secondary, shi yasa na kaddamar da dokan ta ɓaci mu ga yadda za mu yi ƙoƙari mu haɓaka shi cikin ƙanƙanin lokaci.
Kaka dai kamar wani mataki za ku ɗauka nan ganin cewa an haɓaka wannan batun ilimi, don ana magana kamar jihar Yobe na ɗaya daga cikin ko ita ce mako ma baya batun harkar ilimin zamani a Najeriya.
To ai shi ne kaga dalilin da ya sa kenan dole ya wajaba a kan mu ɗauki matakin da muka ɗauka mu ga cewa mun canza wannan tunanin. Kasancewa koma baya ko kashin baya a harkar ilimi ba wani ado bane ga kowa, kuma ba abin alfahari bane. Abu daidai a yi shi shi ne a ɗauki matakin da za a gyara abun. Duk lokacin da ka zo a matsayinka na shugaba, domin mun yi wa mutane alƙawura na cewar za mu haɓaka harkar ilimi, noma, kiwon lafiya da maganan tsaro, to wannan abubuwa duk dai koma menene zai ta'allaka a kan ilimi ne, domin baya da za a yi don muna fuskantar wasu abubuwa kuma mu bari baya yana ta lalacewa, baya da za a ce kana ɗinka gaba baya yana warwarewa. So dole ne mu yi abin da ya dace mu ga cewar mun fara abin da muka fara mu ga cewa dai at least mun inganta harkar ilimi. Amma halin da ake ciki a yanzu idan aka yi jaraba muka zo na baya, in ma menene dalilin da, to muna so mu san menene dalilin kuma mu yi maganin abun.
Na ganin cewa ana zargin cewa 'ya'yan makiyaya na na baya-baya wajen samun ilimin zamani, hakan yasa na tambayi shugaban kungiyar makiyaya da ake kira Kullin Allah Katolic Lawyers Association da ke tarayyar Najeriya, wato Honorable Khalil Muhammad Bello, ko ya ake ganin wannan tsari da gwamnatin jihar Yobe za ta soma kan farfado da harkokin ilimi a jihar.
Kungiyar makiyaya da ake kira Kullin Allah, wadda dama makasudin kafata shine samar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma, sannan kuma da bunƙasa ilimi a tabbatar su ma 'ya'yan makiyaya ba a bar su a baya ba wajen samun ilimi na zamani domin su tantance tsakanin hagu da dama. Kiyaya kamar yadda ka faɗa suna da yawa, kuma ba su wasa da karatu, domin dama Shehu Usmanu Tarbiyar da ya mana ya ce inda men dure inda men jange makiyaya, ku yi kiwo, ku yi noma, ku yi karatu. Don haka ka gani idan kuma ko manhofin Kullin Allah din abubuwan da aka mata rijista, akwai noma akwai kiwo, don haka za mu tsaya tukuru mu ba shi goyon baya, tun da shi mai cika alƙawari ne yana da kyakkyawan ƙuduri a jihar Yobe. To in Allah da za mu iya ƙoƙarinmu mu tabbatar dukkan wani ɗan makiyayi da bai wuce a sa shi a karatu ba, za mu tabbatar an sa shi domin ya samu karatun addini da kuma na zamaniya, don ya san yadda zai tafiyar da rayuwarsa don taimakon al'umma.
Na kuma tambayi Profesa Maimuna Waziri, wanda malama ce a jami'ar tarayya da ke garin Gashuwa a jihar Yobe, ko wani mataki suke gani za a iya ɗauka don inganta ilimin harkokin mata a jihar Yobe, ga dai abin da take cewa.
Sai ayyuka suna da yawa, don kaga ban da na gwamnati sai an je ta wajen su sarakuna da kuma iyaye, dole kowa ya ba da gudunmawarsa a ciki. Don in aka duba ita ilimin mace ba idan ta yi ba wai zai hana ta aure ba ne.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga jihar Yobe a Najeriya.
To wannan so mun taban wani rahoto na musamman ne da za ku ji a shirye-shiryen mu na gaba idan Allah ya kai mu. Amma yanzu bari mu koma kan batun nuclear Iran, inda bayan da hukumar da ke sa ido kan yaduwar makaman kare dangi ta IAEA ta tabbatar cewa lalle Iran ta kara adadin sinadarin nan na uranium da aka kayyade mata karkashin matsayin da aka cimma a shekarar 2015. To ko menene makomar wannan yarjejeniya? Tambaye kenan da na farawa Muhammad Kaddam Sadiq Isa, mazaunin birnin Dubai wanda ke sharhi kan al'amuran da suka shafi gabas da tsakiya.
To dama gaskiya ba mamaki, domin tun janyewa Amurka daga wannan yarjejeniya bisa la'akari da karfin tasiri na fada a jinin Amurka da kuma karfin tattalin arziki a duniya, da yawa mutane sun gamsu cewa wannan yarjejeniya a aikace ta ruguje. Saboda haka wannan mataki da aka zo yanzu shine kasashe a cikin su kasashen da suka rage a cikin yarjejeniyar kamar na Turawa daga cikin su, musamman kamar Ingila da Faransa da Jamus, sun yi kira ga Iran cewa kada ta dauki wannan mataki. Abinda ake ganin kuma zai iya faruwa a matsayin sakamakon wannan shine zai zama cewa su waɗannan kasashen a ƙarshe sun koma bangaren Amurka a zahiri, wanda dama kamar ka ce ba a zahiri ba, dama bangaren ta suke, to zai iya tunzura su koma goyen bayan Amurka din a zahiri. To wanda haka kuma zai iya kawo ƙarar rudewar abin, domin me za a yi maganar komawa majalisa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya domin yiwuwar cewa a ƙara kakaba wannan babban takunkumin na Majalisar Dinkin Duniya akan Iran. To anan kuma za a samu matsala, domin tabbas ƙasar Rasha da ƙasar China ba za su amince da wannan takunkumin ba. To amma komai rashin amincewarsu, takunkumi na Amurka ma kadai an ga yadda yake tasiri akan tattalin arzikin Iran. To balle kuma idan aka ce kasashe na Ingila da Faransa da Jamus su ma sun goyi bayanta akan wannan takunkumi.
Duk da ikirarin da ita Iran din ta yi a baya cewa takunkumin baya tasiri?
Wannan magana ba sa tasiri, ayyukan suna tasiri sosai, saboda sun kawo tsiko ba na wasa ba a kan tattalin arzikin kasar, domin kamfanoni da yawa, dama dai kamfanin kasashen Amurka dama ba su je ba. To su kansu kasashen kamfanonin kasashen Turai, Amurka ta yi musu barazana kuma sun ji wannan barazanar cewa duk kamfanin da ya zauna da yi ma'amala da Iran, to ita kuma ta sa mata takunkumi ba zai yi ma'amala da kamfanonin Amurka ba da kuma kasar Amurka. Kuma ka san tabbas bukatunsu a Amurka na kasuwanci da tattalin arziki ya fi bukatunsu a Iran. Wannan dalilin ya sa su ma kamfanonin kasashen Turai suka bar kasar. Wannan ya kara munana al'amuran tattalin arziki na kasar. Da misali za ka iya ganin cewa dala ɗaya ta Amurka yanzu kudin Iran ta fi abinda suke cewa riyal na 100 ko fiye da haka. Kuma ga kuka da mutanen kasar suke yi na yanda yanayin rayuwa yake kara ta'azzara da makamantansu, wanda su gwamnatocin Iran suna tsoron kada haka yayi tasiri a wajen tunzura al'umma kasar akan su hukumomi.
To yanzu ina mafuta ga wannan yanayi da aka shiga idan aka yi la'akari da cewa ita Iran din ta kara adadin sinadarin na uranium bayan da Amurka ta kara mata takunkumi, su kuma sauran kasashe irin su Jamus da Ingila da Faransa sun zura ido kamar yadda wasu ke faɗa.
To ni ina ganin a ƙarshe dai abin da zai faru da wuya ba a tilasta, yanayin bai tilasta mata ta zo an yi magana ta tattaunawa ba, tunda ita Amurka abin da take magana shine dole sai ta yadda cewa ta zo an ƙara tattauna wannan yarjejeniya da aka yi baya, wanda ta ce waɗannan sharaɗai da aka sa mata ba su yi ba. Ita kuma ta ce ta fara saukowa idan kai la'akari da maganganunta na da ita Iran, domin yanzu ta dawo ta fara magana cewa za ta iya magana, za ta iya yadda a zo a ƙara tattaunawa, amma da sharaɗi har sai an cire waɗannan takunkumai. Wanda kaga da a farko magana ita ce babu magana ƙara tattaunawa ma gabaki ɗaya.
Muhammad Kaddam Sadiq Isa kenan, mazaunin birnin Dubai. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 11 na safe ne da minti 19. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka, inda yanzu Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana da shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za ku ji ƙarashin bayanin Alhaji Bello Baidu Jega akan samar da irin shinkafa ga manoman Najeriya.
to ai abinda muke so gwamnati ta fahimci cewa duk kasar duniya ba kyale manomi a ce shi dai kai bidan makai ne mafita.
Sannan mu koma jihar Bauchi domin jin ci gaban hirar Abdulwahab Muhammad da Faisal Sani Bala akan na'urar kiwon kifi na zamani da ya samar. Haka zalika zamu leka jihar Adamawa domin fara jin tattaunawar Ibrahim Abdul Aziz da shugaban haɗakar ƙungiyoyin manoma na Arewa maso gabashin Najeriya.
An girgiro wannan ƙungiya da kyakkyawan niyya saboda a taimaka ma manoma, musamman ƙananan manoma wanda suke wannan yanki.
A yi saurare lafiya. Toma Dalla, bari mu ɗauko shirin da jin ƙarashin bayanin shugaban kamfanin samar da irin shinkafa a jihohin Sokoto, Kebbi da kuma jihar Niger, Alhaji Bello Baidu Jega, da muka fara kawo maku tun a makonni biyu da suka gabata.
Babban kalubale ɗinmu guda ɗaya ne da gwamnati da duk kowa a zanka ba manoma kaya cikin lokaci. Idan ka ba mutum iri ba lokacin shi bai da amfani gare shi, idan ka ba mutum taki ba lokacin shi bai da amfani gare shi. So babban kalubale mu a zanka tsara program tun kafin damana ya sauka. Manomi yana da tabbacin shi iri, domin in bai samu iri ingantacce ba a farko kowanne a kusa shi zai amfani da shi. Amma babban kalubalen da muke so a zanka kiran manoma da ba su kayayyakin da gona ke bukata tun da wuri, domin kahin su soma aiki ya zamanto suna da kayayyakin su za su je su noma. Wannan shine babban kalubale a kula da lokacin da ake ba manoma kayayyakin noma.
Amma anan kuna so gwamnati, me kuke so gwamnati ta yi to?
To ai abinda muke so gwamnati ta fahimci cewa duk kasar duniya ba kyale manomi a ce shi dai kai bidan makai ne mafita. In ka lura America suna ba da wajen 65% subsidy, a India suna da nasu, a Thailand inda baka gogaya da su a gefen shinkafa su ma subsidy ne, shi kawo kaso shinkafa daga Thailand a biya kudin gyaranta a Thailand, a biya mata kudin jirgi daga Thailand, a zo Kotuna a biya kudin fito, a biya mota, a ce mota ta zo bakin border Niger 10,000, alhali wadda aka sarrafa a bidda 13,000, wacce za ka saya tsakani da Allah. To can ma subsidy gwamnati ka sa. Babban abin da muke so gwamnati ta yi a san inda gonar ka take, a fara sanin gonar ka, a san kai ke nomanta ko ba kai ke nomanta ba. Idan an san inda gonakai suke, ko da gonar masara ne, gonar shinkafa, gonar wake, an san inda suke, an san yawansu, an san abin da za a yi ma manoma tanadi tun kafin lokaci.
To a jihar Bauchi kuwa a cikin makon jiya ne Abdulwahab Muhammad ya fara zantawa da Faisal Sani Bala, wani matashin da ya samar da wata na'urar kiwon kifi a zamanance. Ga ci gaban tattaunawar.
Kuma shi irin wannan abu na kiwon kifi yana da ainihin wato amfani, da kuma aka hada shi da sauran nau'i na kiwon kifi ya fi su daraja, saboda shi kasantuwan irin wannan kifin da kake iya sa a karamin wato tafki dan karami, in a cikin irin wannan kake iya sa ninkin wannan so hudu.
Wannan doguwar bututun fa,
wannan hada da kake gani shi ke tashi ruwa. To saboda shi ana bukatun dama kifin ya zauna cikin ruwa ne wanda yake tacecce, kuma ruwan ya zamanto akwai ainihin iska na shaka na oxygen, kuma ruwan ya zamanto ba mai sanyi ba, wato akalla ya zamanto digiri 28 zuwa digiri 32.
Ko za ka yi mini bayanin waɗannan ƙananan bututun, ga su a ƙasa ga wasu a sama, allallan kayasu.
Yawwa, to kowanne akwai amfaninsa a wannan abin kiwo. Na farkon can dai shi ke tace ainihin gudaji na abincin kifi da ya zamanto ya wuce ya zo ainihin ga wannan mataki, sai ya tace shi. Abu na binnan kuma shi yakan ainihin wato tsotse abubuwa da suka shafi yan kananun kwari, ko kuma a cikin rasu kamar misali organic substances, yakan tsace, yakan tace su. Sai wuri na uku nan kuma shi ake kira biofiltration, shi kuma wannan wuri da kasantuwan ruwan kifi taki ne. To wannan wuri in ya shigo shi ne wanki kuma wa kifi.
To yanzu bari mu je can jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya domin fara jin kashin farko na hirar wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz da shugaban haɗakar ƙungiyoyin manoma na arewa maso gabashin Najeriya, Alhaji Abubakar Sadiq Daware.
To alhamdulillahi, na farko ita ne kas abbreviation ne na Northeast Commodity Association, wato ƙungiyar haɗakan manoma na arewa maso gabacin Najeriya. An girgiro wannan ƙungiyar da kyakkyawan niyya saboda a taimaka ma manoma, musamman ƙananan manoma wanda suke wannan yanki. Mutane da kuma masu sauraro za su kwanta sanin cewa wannan yanki ya fama da wasu bala'i kwanaki na tsagero wanda ya hana su zama mabare su yi amfanin su nomi amfanin gona. Yanzu da aka fara samun zaman lafiya, mutanen mun nan sun dawo kuma ba su da komai, ba su da koda kwaya iri wanda za su shuka a gonansu. Wannan kungiya ta zo ta fara taimaka musu, tana ba su ingantaccen iri, tana ba su magani na ciyawa, tana ba su taki, tana ba su horo na zamani yanda ake noma. Mafi ala da inganci abubuwan da muke yi shine ana ba su kuma kasuwa kusa da gidansu. Duk lokacin da suka yi wannan noma suka samu amfanin gona, to ga kasuwa kusa da su wanda za su sayar da waɗannan kayayyaki a farashi mai kama hankali.
To jama'a, yau ma dai abinda lokaci ya ba mu kenan, sai wani makon cikin ikon Allah za mu dora. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da Abdulwahab Muhammad daga Bauchi, da Ibrahim Abdulaziz a jihar Adamawa, da ma Julie Gresham mai hada sauti, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Madalla yanzu kuma sai sakonninku.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda, ya ce wani abin sai a kasar mu Najeriya. Kowa ya gayar da Sanata Elisha Abo ya fito ya nemi gafarar al'ummar kasa da jami'ar shi ta PDP kan cin zarafin wata mata da ya yi a wani kanti a Abuja. Amma sai gashi a jiya da aka gurfanar da shi ya musanta cin zarafin wannan matar a gaban kotu. Shin muna iya cewa yayi amai ya lashe ne? Muna fatan kotu za ta yi adalci a wannan shari'ar. Sai kuma sakonmu da ya fito daga Muhammadu malamin ta mai dinki, yace gaskiya rusa shirin nan na Ruga Settlement da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi, yin haka ya kawo cece kuce tsakanin waɗanda aka yi shirin domin su. Da fatan gwamnati za ta duba hanyar dawo da shirin, domin yanzu ne shirin yake da matukar amfani musamman ga Fulani makiyaya da manoma, saboda yanzu lokacin damuna ne. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Aikilu Lurwanu, ya ce gwamnatin Najeriya ki yi ƙoƙarin samar wa al'ummar karkara da ƙauyukansu tsaro. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Muna godiya. Ku huta lafiya.
To yanzu kuma sai labari a takaice.
Hukumar da ke sa ido a kan makamin kare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar Iran ta wuce adadin sarrafa sinadarin uranium da aka gindaya mata a ƙarƙashin yarjejeniyar makaman nukiliya da aka cimma a shekara ta 2015. Hukumar ta ƙasa da ƙasa ta ce ajiye Litinin ne masu bincikenta suka tabbatar da cewar Iran ta wuce adadin sarrafa uranium ɗin da aka cimma da kimanin kashi 3.65 cikin 100. Tawagar wakilan Afghanistan fiye da 50 ne suka kammala wani babban taro da 'yan ƙungiyar Taliban jiya Litinin, inda suka fidda wata sanarwa haɗin gwiwa da ke jaddada buƙatar kawo ƙarshen kisan fararen hula da ake yi a yankin, da kuma sanadiyar da ya kwashe yakin da ya kwashe sama da shekaru 18.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya na jihar Kamar da Chadi, za ku ji wani sabon shiri idan Allah ya kai mu kawato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin shi Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin baki ɗinsa, sai injiniyanmu Jonah Cummings. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada ku manta shirin yau da gobe na nan tafi, amma za a mana afuwa maimaici ne saboda wata matsala da ta sha mana kai. Da fatan za a yi sauraro lafiya. Assalamu alaikum.